Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Laraba 6 ga watan Satumba shekarar 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a Najeriya tana ci gaba da zaman yanke hukuncin shari'ar da ke kalubalantar sahihancin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Za ku ji abin da masharhanta suke cewa. Sannan muna tafi da wani rahoto na musamman da Hassan Umar Tambole hada mana a game da abubuwan da ke tasiri akan fasar gidajen gyara hali a Najeriya, sai kuma labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya.
To masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan za a yi mana aikin gafara saboda tangardar da muka samu wacce ta faru ne saboda matsalar na'ura, amma dai ga cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyun adawa suka gabatar tana kalubalantar nasarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu. Irin tafarkin hukunce-hukuncen da aka yi a shekarun baya a kasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka, ba a taɓa samun wata ƙarar zaɓen shugaban ƙasa da ta sami nasara ba a Najeriya, wadda ta koma kan tafarkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 bayan kwace shekaru kusan 30 na mulkin soji. Haka kuma tana tattare da tarihin magudin zaɓe. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu a zaɓen, da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da ya zo na uku. Duk sun buƙaci kotun da ta soke zaɓen bisa zargin tafka magudi. Mai shari'a Haruna Tsammani, wanda ya karanto dogon hukunci a madadin kotun mai alƙalai biyar, ya yi watsi da ƙarar da Obi ya gabatar sashe zuwa sashe, yayin da ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton yake karanto hukuncin ƙarar da Atiku ya gabatar, wadda ita ma ya yi watsi da ita. To sai dai Atiku da Obi suna da damar ɗaukaka ƙara kan hukunci a kotun ƙolin ƙasar, wanda kila za a iya yi a cikin kwanaki 6 daga ranar hukuncin wannan kotun. Amurka ta kakaba takunkumi kan kwamandan rundunar tsaron RSF ta kasar Sudan Abdulrahim Hamdan Daglo saboda laifukan cin zarafi da take hakkin bil'adama da dakarunsa suka aikata a rikicin da suke yi da rundunar sojin Sudan na tsawon wata daya. Abdulrahim dan uwa ne ga Muhammad Hamdan Daglo, shugaban rundunar dakaru ta RSF, a cewar sanarwar da ma'aikatar Baitul Mali ta fitar a yau Laraba. Takunkumin zai toshe dukkan dukiya da abubuwan da Abdulrahim ya mallaka da suke a nan Amurka. A wata sanarwa ta daban kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce an saka takunkumin izinin shiga Amurka kan ɗayan kwamandan na RSF Abdulrahman Juma. Sudan ta fada a cikin tashin hankali kusan watanni 5 da suka gabata, sa'ad da daddaren rikici tsakanin rundunar soji da RSF ya rikide zuwa yaki. Akalla mutane 16 ne suka mutu, wasu da dama kuma suka jikkata a yau Laraba, bayan da Rasha ta yi lugudin wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin Ukraine, inji jami'ai. Mummunan harin dai ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ziyara a Kyiv, kuma ana ta ran zai sanar da ba da tallafin sama da dala Amurka biliyan 1 na gudunmawa. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Associated Press da ke wurin da aka kai harin a sun gagawar wakin da aka lullube su a ƙasa, da kuma jami'an agajin gaggawa suna kashe gobara a rumfunan kasuwa da motocin da ke kusa da suka kone. Prime Minister Dennis Shmyhal ya ce an kashe akalla mutane 16, inda akalla mutane 28 kuma suka sami raunuka, a cewar ministan cikin gida Iko Klimenko. Ma'aikatan agajin gaggawa sun kashe gobarar da ta lalata rumfuna 30 a kasuwar, inji Klimenko. Ma'aikatan sun yi tabin cikin baragwazon ginin domin gano duk wani farar hula da suka makale. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya da ya afkawa wasu sassan ƙasashen Girka da Turkiya da Bulgaria ya ƙaru zuwa 11 a yau Laraba, bayan da ƙungiyoyin agaji a ƙasashen uku da ke makwabtaka da juna suka sake gano wasu gawarwaki hudu. Ambaliyar ruwa a wani sansani da ke arewa maso yammacin Turkiyya kusa da kan iyaka da Bulgaria ta kashe akalla mutane hudu, inda aka gano gawarwaki biyu a yau Laraba tare da kwashe gidajen jama'a. Masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane biyu da aka ce sun bata a sansanin. Wasu mutane biyu sun mutu a Istanbul, birni mafi girma a Turkiyya, inda hadarin na jiya talata wato ruwan sama daga hadarin na jiya talata suka mamaye ɗaruruwan gidaje da wuraren aiki a unguwanni da dama. Tashar talabijin ta Habar Turk dake Turkiya ta bayyana cewa waɗanda harin ya rutsa da su a birnin na Istanbul sun hada da wani dan kasar Gini mai shekaru 32 da haihuwa da ya makale a cikin gidansa na ƙasa. Ambaliyar ruwan ta shafi gidaje da kasuwanni sama da 1,750 a birnin a cewar ofishin gwamnatin Istanbul. A ƙarshe mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta faɗa a yau Laraba cewa Amurka na son yin aiki tare da ƙasar Indonesia wajen haɓaka kasuwanci da gina harkar samar da kayayyaki da suka hada da kayayyakin da ake bukata domin faɗaɗa makamashi mai tsafta, yayin da ta fara tattaunawa da shugaba Joko Widodo a Jakarta. Ana sa ran yarjejeniyar ciniki cikin yanci da Indonesia ta gabatar wadda za ta bada damar samar da kayayyaki masu muhimmanci da musamman sinadarin da ake amfani da su wajen kera motoci masu aiki da lantarki don cin gajiyar kudaden harajin Amurka. A ƙarƙashin rattaba mata hannu dokar sauyin yanayi da dokokin makamashi mai tsafta da dokar rage hawar farashin kayayyaki, gwamnatin Biden ta ware dubban biliyoyin daloli a cikin kudaden haraji don bunƙasa masana'antu da tallace-tallacen motoci masu aiki da lantarki. Ziyarar Harris ta zo ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashe hankula a yankin, yayin da China ta fitar da taswirar yankin ta na shekara ta 2023 mai cece-kuce wanda ya janyo fushin India da Vietnam da Taiwan da Malaysia da kuma Philippines.
Madalla, yanzu sai rahotanninmu kuma. To yanzu sai fasaka rahotanninmu. A halin yanzu kotun kararrakin zaɓe ta Najeriya tana ci gaba da zaman yanke hukunci akan shari'ar da ke ƙalubalantar halarci da kuma sahihancin nasarar shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben da ya kai shi ga ɗare karagar mulki bayan da jam'iyyun PDP, Labour da APM suka shigar da ƙara. Tuni dai mai shari'a Justice Haruna Tsammani ya yi fatali da ƙorafe-ƙorafen jam'iyyun Labour da APM, sannan kotu na ci gaba da zaman yanke hukunci akan abubuwan da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa Atiku Abubakar yake ƙalubalanta. A game da haka ne barista mai nasara Ibrahim Kogo cikin wannan hirar da ne da shi ya yi mana ƙarin bayani a game da hukuncin da aka yanke.
Gaskiyar magana ne ban tsammanin dama hukuncin ya zama aka san wannan bai tafi ba. Abin da yasa nake bai zama aka san wannan ba shi ne abubuwan da ya kamata lauyoyi su yi ba shi ne suka yi ba da yawan su. Musamman ma manya-manyan lauyoyin da ake kira senior advocate.
Me kake nufi?
Shi tsarin kotu yanzu abin da nake nufi a nan shi ne akwai abubuwa guda uku da ya kamata a rubuta. Na ɗaya, kotu babu da hurumin ba ka wani hukunci daban da abin da kai ka nema, wato abin da ake kira pleading naka. Abubuwan da ka roƙa shi ne madogara abin da za a bada. Sannan na biyu kuma, kotu ba ta bada hukunci sai ta la'akari da madogararka. Kamar misali, waɗanda suke madogaran shigar da ƙarar nan duka in muka ɗauki kamar maganar cancanta shi mai girma kashin Shakima da kuma magana takardun cancanta Bola Tinubu daga ƙasar Amerika da kuma magana zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kuma abubuwa da suka shafi magana jijita uku na Abuja. To wanda ya shafi jijita uku na Abuja ina jin shi ne kawai yake da nasaba da harkar wannan zaɓe. Waɗancan abubuwa ne wanda da suke sun shafi cancanta tsayawa takara. Abubuwan da suka shafi cancanta tsayawa takara abubuwa ne waɗanda suke kamin ranar zaɓe suka faru. Duk wani abu wanda yake ya faru kamin ranar zaɓe ba a kai shi ga kotu ta musamman wato tribunal. Ana kai shi ga Federal High Court ne wato babbar kotu ta ƙasa. Ita wannan kotu tana sauraron abubuwan da suka faru daga ranar zaɓe zuwa ranar abin da ya biyo bayan zaɓe. Shi ne abubuwan da suke sauraro. To kin ga duk waɗannan abubuwa da na bayyana sama abubuwa ne waɗanda suke tattare da cancanta tsayawar shi takara. Kamata ya yi kwana 14 bayan an ce ya zama ɗan takara ya kamata su shigar da wannan tsara. Ba abubuwa ne da ya shafi hurumi na ita wannan kotu ba. Kuskure na biyu kuma shi ne hujjojin da suka kawo kamar alal misali kujya da take shafi alƙalin mazaɓe ko nazartar na'urar zaɓe ko kujya da take shafi menene matsayin hukumar zaɓe za a amfani da na'ura ko ba za a amfani da na'ura ba duka waɗannan ba a kawo ƙwararru waɗanda suke masana ne kamar ne kamar misali wanda aka kawo a matsayin wanda ya bada shaida ta bangaren Peter Obi sai ce shi baya da masaniya akan na'urar diba amma dai shi ya je an yi zaɓe da shi har kuma yi bayani a mazaɓu nawa ne kuke jin kuna da yakinin an tafka aljus suka kasa kawo jadawalin mazaɓan da kuke tunanin an tafka aljus to kin ga irin waɗannan abubuwa ne wanda yake da shi amfani da ƙwarewa ko kuma ƙwararru su zama su ne shaidun su ko kuma waɗanda suke alal misali inda wani wanda yake injiniya ne wanda ya shafi yana ƙerawa ko gyaran wannan na'urar diba kin ga shi zai da da kyauta inda kuma misali sun kawo wani jami'in zaɓe ne wanda a yanzu yake jami'in zaɓe ko ya taɓa zama jami'in zaɓe ko kwamishinan zaɓe ko wani abu to kun ga wannan yana da masaniya sosai akan tantance alƙabluma na zaɓe
na uku
wannan duka da sun kawo shi ko kuma su kawo magana cewa zaɓe na wuri kaza da kaza da kaza da kaza mun buƙata kuma an ba mu mun sake kirdo kuri mun tantance su da na'urori wadanda suka fi yayi wato abin da ake kira forensic auditing to inda kin kawo irin waɗannan za sun kawo hujja to ba su kawo ba sun kawo maganganu ne waɗanda suke an ɗauko maganganu amma ba a danganta su da ƙwararren hujjoji na masana kuma ƙwararru ta wannan fannin ba to wannan ne shine dalilin da yasa kotu nan ma ba ta yi shi shari'a karkashin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya sai ka gabatar da shi fiye da wasu wakin wanda yake zai duba korafin ka ya ba ka shari'a wato proof beyond reasonable doubt kamin a iya ba ka hukunci a ce ka yi nasara.
Majista mai nasara Ibrahim Kogo Umar kenan a hirar da na yi da shi. Yanzu dai sai rahotonmu na gaba wato na musamman a game da fassara gidajen gyara hali a Najeriya wanda Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana.
A tsakanin shekarar 2015 zuwa yau an kai hari a gidajen yarin Najeriya aƙalla sau 18 wasu an ci nasarar shiga gidan yarin tare da sakin fursunoni wasu kuma ba a ci nasara ba sannan 'yan fursuna 9,000 ne suka tsere rahotanni daga hukumar gyaran hali da ke kula da gidajen yarin Najeriya sun nuna cewa akwai 'yan kaso 74,675 da ke garkame a gidajen yarin Najeriya har wa yau bayanai sun nuna cewa daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2022 an fasa gidajen yari har sau 14 fursunoni 6,620 suka tsere kafin daga baya a damƙe 1,226 a sassan Najeriya ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da fasa gidajen yari
sunana Dauda Dodo to akwai matsaloli masu yawa alkalai na yin abin da ransu ke so sannan kuma aka aje mutum sai ai banza da shi ɗan uwansu wanda suke waje kamar irin kriminalin da aka kamo aka aje su ana nan sai kaga sun yo gayya sun zo sun fasa fursunya din hatta wanda ma ba bangaren su ba sai su fita su duk laifin daga gunin alƙalai ne
to menene laifin alƙalai
ba su aikin su kamar dan lokaci kadan Mallam Hassan mutum bai wuce wata ɗaya ko biyu ba ka gani da yanke mai hukunci daidai gurgudu in prison ne yayi amma sai a bar mutum shekara 10 yana tsare ba yau ba gobe haka ake yi ba dole haka ya faru garemu kaji matsalar da ke samun fasa fursunya kenan
to yanzu ina mafita
mafita alkalai su canja halayen su sun saka gake irin wannan su yi tsaye a gama bincike kuma har da ƴan sanda ma da laifin su an je za a ce ai takarda yana DPP kaza 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 kes din da ba capital case ba sai su mai da shi capital case
wato babban laifi
shi yake kawo irin wa'annan abubuwa
ba ka ganin wata kila tsarin mulkin Najeriya shi ya shimfiɗa abubuwan da alkali ke bi wajen yanke shari'a
a ba mulkin Najeriya da yake aje mutum haka kawai sai ta zama fursunya
dukar mai malaria sunana abinda yasa ake fasa gidan yari a Najeriya wani ba shi da laifin komi babu raro ne babu na tsaye yana tafiya a hanya aka ke a kawo a gagare shi a rufe shi dan uwansa bai san inda yake ba shi kansa bai san inda zai ce ba ya zo nema an kama an rufe shi shekara daya shekara biyu shekara uku bayan wannan ga yunwa ga cunkusun mutane ko gurin ko na wahala ne dole ne wanda yake da wani dan uwa in ya ji dan uwansa yana gurin tunda ba shi da kuɗi bai kuma laifi ba dole ne mu fashe gidan
to me yasa ba za su ɗauki matakin shari'a ba sai su je su fasa
fasa gidan yaro.
Abinda dalili shari'a ne malahatar damu wani lokaci in ka kai shari'a ma aikin banza ne ai shekara biyar hudu alkali bai ma kawo takardun ku ko kuma bai neman ku kawai lauya za a dauka lauya ya je ya sha'anin ta su ma fi sha'anin su shi ya kawo wannan mai gaskiya an sallame shi mara gaskiya an daure shi ka gani shi kenan
wana alhaji dallani hasan magajin garin akinyeri ibadan na farko tukunna rashin tsaro a Najeriya shine umul abaisan wannan abubuwa da yake faruwa a gidan yari Najeriya na biyu da rashin adalci na manyan mutane hakan nan
amma na shugabanni
yawa da shugabanni to duk shi wannan yana kawo wannan matsala
a matsayinka na basaraki ana ka gani wace hanya ya kamata a bi domin a kare gidajen yari daga masu fasa su
alhamdulillah na farko tukunna adalci da kula shugabannin mu na sama sai sun jarace sosai sannan a samu daidaito akan wannan abubuwa da ke faruwa
amma yawancin shugabannin Najeriya suna cewa suna iyakar nasu gurgudu domin ganin cewa sun yi adalci a tsakanin jama'a
haka yake a Hausa suka ce in dan buye yawa bai jin mai saboda haka lalle suna bakin kokari su amma fa su ƙara jajircewa
sunana George Bello lokacin da ina cikin mutane da za su zo su yi wazi a cikin gidan yari kaga lokacin nan ana ba su abinci sosai amma yanzu abinci da ya kamata a ba su ba a ba su wajen su sai da abinci suke yi kamun ya zo wajen su
ana nan jami'an da ke aiki gidan yari
wanda suke aiki a wajen ne su suke wannan kuma wanda suka taba zuwa wajen da suke ganin da abin yake in ya samu ya fito su ne suke wannan kokarin fasa gidan yari abin da ya kawo kenan
wace hanya kuma ya kamata a bi domin ganin cewa fasa gidan yari a Najeriya ya zama labari
aga abin da ya kamata yi akwai wajen su a gidan yari din nan wallahi ba su da laifin komai an kulle su a wurin nan akwai wanda aka nuna wa iko ana da karfi an fishi karfi a ji a kulle shi bai yi komai ba akwai wajen su gaggarumin barayi sai a hada su da masu kyau
masu gaskiya
masu gaskiya mara gaskiyan nan maganar sa zai shafi wannan mai gaskiya shi ma ya zama mara gaskiya
Alhaji Umaru Yari Sifawa tsohon mataimakin controller general na hukumar gyaran hali a Najeriya ya yi tsokaci a game da fasa gidan yari
na daya akwai combat prison wanda menen prison a cikin mayan garuruwa na biyu akwai satellite prison wanda aka yi a local government level satellite kenan kala ne na uku akwai prison farm center ko prison camp
wannan gidan yari kala kala nan da waya a samu wanda ba a taba fasawa ba me yake sa ana samun fashe fashen gidan yari a Najeriya
to kaga rate of militancy a Najeriya is way high mun so sai da lalata ce kowa din ne ka dauka militancy da the crime yayi yau kan ka dan sai yayi anti militancy kamar farao ne yan farao nan ka aju da amma wai a biya ne
ana ya cewa rashin tsaro shi ya kawo nan har masu
laifin suka su yawa lokaci da yayi yawa jama'a da kuma ai rashin aikin yi da sauran
to wasu ɗan Najeriya na ganin cewa rashin tsaro ma yana cikin abin da ke sa ana fasa gidajen yari a Najeriya me zaka ce
to kage ma ka san yari ko da yanzu ko irin su dan sanar zuwan
su eh dukan su dai
in ne suka kai ana kantare na su kuma ai kashin su kashi kuma kaga ba ci rashin tsaro na ba ci akwai tsaro
to wasu kuma na cewa yanayin gidan yari misali babu abinci mai kyau babu ruwa masu kyau babu wurin kwanci mai kyau na kawo a fasa gidan yari
ba gaskiya bane yari wanda ba zan yi zuwa gani ba gaskiya bane ai gurin an kashi yari a zara bashi da abinci kuma gurin ka ana komi a wajen trial su suka constitution three ko da na in da gurin Najeriya prison
ga masu gidan shari'a
sai su an kai su kashi uku bisa hudu na rigici na yari Najeriya
ina mafita
mafita gurin ka gama kai kai da ma'aikatan shari'a da yan zira da sun harka
Justice Suleiman Muhammad Ambursa tsohon babban alkalin babbar kotu ne a Najeriya
yadda kace mutanen na zargi wani lokaci gaskiya ne za ka ga cewa tara mutane a gidan yare masu dambe yawa ko bai musu shari'a ba sannan kuma yawancin su za ka iske duk wanda ke gidan shari'a nan kila duk shari'o'in su masu nauyi ne to sannan kuma waɗannan mutane ba su kadai suke ba suna da mutanen da awaje wanda ke tausaya musu ko kuma mabukan aikin su to wani lokaci in ba ya sauri haka yanke shari'a ba sai ka ga sun hada kai da waɗanda awaje da waɗanda a ciki an kawo kwashewar gidan yari to su kuma algalai abinda ni ka gani alaihin su shine ka san da cewa kana da shari'o'i da irin wanda ba su nauyi to kamata ya hanzarta a yi su a kare cikin lokaci kuma cikin ma dokokin Najeriya bai kamata ya dade shi ce lokacin da ya kamata yanke mai hukunci a gidan yari ba amma da na abubuwa duk kusan an jiwa da su ba a tunawa da su ko kuma an manta da su ma'aikatan shari'a wadda ke kula da algalai da ya kamata mai da hankalin ta wannan gefe ko wani algali a tabbatar da ya yanke hukunci cikin lokaci kaza in bai yanke ba kuma shi wadda dalilin da sa ke yanke hukunci
mutum gashi ana zargi ne da aikata wani laifi ba a tabbatar da shi ba amma wani shekara biyar wani shekara goma wani ma sama da haka yana jira a yanke mai shari'a me yasa ake daukan wannan lokaci
da abin da yasa ake daukan wannan lokaci dokokin su ne sun ka bayar da wannan dama akwai na tsarin mulki kuma akwai na kowace jiha dokokin kowace jiha girmar court wanda muke wanda shi a kudu banar court wanda muke shi ana arewa zaka iske cikin su akwai sharuɗin da aka cewa ba a ba da dai man na kisa kamar na kidi na kamar kaman nan rai sai an bada hujja mai karhi ko bada bail nan sai alkalin hai ko shine da iko ya bada bail wadannan mutane in takama a basuwa to sai ga kotunan kasa majistrate court da sauran su yawanci duk su ka kai mutane da farko ko da aka ce an bar holding charge a rike kayan ayi charge amma har yanzu ka ga na wanda wadannan abubuwa to wadannan abubuwa duk shi ka sa ga mutun shi dade wanda yake ya kamata yayi ya zan dan fasa daidai ko kuma an watsar da shari'a ce dade gidan yari ba basuwa ba dokokin su basuwa da matsala sannan ga nan ga sunan high court yawancin murari da yawa sun yi karanci sai ga yanzu alkali da shari'a wajen 500 na zai na da ita amma kasashen da sun ka ci gaba sai ga alkali kin ran nan aka mai shari'a ran nan ma ina ya kare ta
daga shekarar 2015 zuwa wannan shekara ta 2023 kusan a ce ba wata jaha da ba a fasa gidan yari ba a Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
tun gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto masu sauraro kafin mu ci gaba an shakata da wannan faifan
bin shari'a ba walle walle wanda ta take kama kiya kama kiya magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa je kamai mulki idan ba zai yi adalci ba san wata rana akwai ata shi ba shi ne ba Walle walle wala ta dauki kama kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa san wala kiri ba za ya kyale zalunci ba
Madalla yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Kungiyar Real Tamale United da Hearts of Oak za su fafata yayin soma Premier League din Ghana na wannan kaka. Accra Great Olympics da Bafa Kotano kuma za su yi gumursu. Lagos City za ta karbi bakuncin Kerala United yayin da Sutton Man FC za su yi gaba da Bethlehem United. Sai kuma FC Samatex da za ta kara da Edwana FC. Brekum Chelsea ta shirya tsabar za ta gwada karfinta da Gold Stars FC. Kuma sai a san tikotoki karban bakuncin Hearts of Flyers sannan Dream FC za ta hadu da sabon shiga Nations FC. Hukumar kwallon kafar Ghana ta tabbatar da jadawalin na ranan farko na league din na Ghana na shekara ta 2023-24. Babban kocin Dream FC Abdul Karim Zito ya ce dama ta iso wasu ƴan wasa babban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Blasters su gaskata kiran da aka yi musu gabanin wasan share fagen neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 da za su yi da Central African Republic. Blasters ce ke karban bakuncin Central African Republic gobe Alhamis a Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi a zagayen karshe na fafatakan neman gurbi a gasar ta shekara ta 2023. Ghana ce ke gaba a wannan rukuni da maki 9 sai Angola da ke biye da ita da maki 8 da kuma Central African Republic biye da maki 7. Duk kungiyoyin uku a rukunin na E na da damar samun tsallakawa su samu shiga gasar ta cin kofin Afirka a wannan wasan karshe. Sai dai Ghana ba za ta samu ɗan wasa irin su Thomas Partey da Daniel Amati na Besiktas da Joseph Pencil da Jojo Wolacott su murza mata leda ba a dalilin raunuka da suke fama da su. Wannan wasan Ghana Emmanuel Bedu ya tsaya daram yana mai kare kiran da coach Christopherson ya yi wa Andre Ayew ya haɗe da ƴan wasan Blackstars duk da cewar yanzu haka ba shi da club. An dai kira captain din na Blackstars ya haɗe da tawagan ƴan wasa mutum 25 wa wasan share fagen shiga gasar cin kofin Afirka da Central African Republic gobe Alhamis yayin da mutane masu yawa ke sukar ra'ayin haɗa ɗan wasan a cikin tawagan ƴan wasan na Ajiman Bedu cewa yayi kasancewarsa a cikinsu yana da muhimmanci a irin wannan wasa na kungiyar ta ƙasa. Na taɓa bani da cikakken lafiya a dalilin wani rauni da na samu amma sai aka kira ni da aka matsa wa kocin me yasa haka ya nuna musu cewa akwai wasu ƴan wasa a koyaushe ana buƙatar su a sansani suna da lafiya ko ba su da lafiya. A wani shirin tantance ƙarya da Binance ta gabatar an yi wa Ronaldo tambaya akan ko shine wanda yafi kowa zuran kwallo a raga a tarihin wasan kwallon kafa. Sai dan wasan na Portugal ya amsa eh lallai shine yafi kowa zuran kwallo a raga. Shi da Ronaldo ɗayan shahararrun ƴan wasan da sun kafi kowa a wasan kwallon kafa na duk lokaci ya zura kwallaye 850 wa club da ƙasa. Captain din na Portugal shine yafi kowa cin kwallo a wasan kwallo na maza na ƙasa da ƙasa inda ya zura kwallo 123. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas yanzu kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga labarai amma wannan lokaci a takaice.
To a takaice Aisha kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a Najeriya ta yi watsi da karar da dukkan jam'iyyun adawa suka gabatar inda suke kalubalantar nasarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu. Irin wannan tafarkin hukunce-hukuncen da aka dai ta samu kenan a baya kasar da ta fi kowace yawan jama'a. To sai dai kamar yadda doka ta tanada ƴan takarar na da damar ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun kolin zuwa a kotun kolin ƙasar wanda tilas za a iya yin shi cikin kwanaki 60 daga ranar da aka gabatar da hukuncin na yau. Amurka ta kakaba takunkumi kan kwamandan rundunar tsaron RSF ta ƙasar Sudan Abdulrahim Hamdan Daglo saboda laifukan cin zarafi da ke wato da take hakkin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da suke yi da rundunar sojin Sudan na tsawon wata. Abdulrahim dan uwa ne ga Muhammad Hamdan Daglo shugaban rundunar dakarun na RSF. A cewar sanarwar da ma'aikatar Baitul Mali ta fitar yau Laraba, takunkumin zai toshe dukkan dukiya da abubuwan da Abdulrahim ya mallaka waɗanda yake da su a nan Amurka. Akalla mutane 16 ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata a yau Laraba bayan da Rasha ta yi lugudin wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin Ukraine in ji jami'ai. Mummunan harin dai ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ziyara a Kyiv kuma ana taron zai sanar da bada tallafin sama da dala Amurka biliyan 1 na gudunmuwa ga kasar ta Ukraine. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afkawa wasu sassan ƙasashen Girka da Turkiya da Bulgaria ya ƙaru zuwa 11 a yau Laraba, bayan da ƙungiyoyin agaji a ƙasashen uku da ke makwabtaka da juna suka sake gano wasu gawarwaki hudu.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Laraba, sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya a madadin Ilahi ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka a bisa rasuwar Sheikh Giruwar Gungun, wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau Laraba bayan yar gajeruwar rashin lafiya a birnin Kebbi. Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata makwanci in ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya ce ya gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Nandudu da ma injiniyan mu na yanzu Bob Bass, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.